Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanihi ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Uhiyyukum bi tahiyyatil islam wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu alaikum.
Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ba mu zarafin sake halartar wannan majalisi mai tarin albarka. Majalisin da muke kyautatawa kanmu zato Allah ta'ala ya dorar da shi ya datar da shi. Allah kuma ya sa ya zame mana hanyar dalili shiga aljanna. Domin wani lokaci ba ka rena wani aiki, ba ka gane wani aiki ne wanda zai kai ka ga tudun nasira. Allah ta'ala ya samu dace. Kamar yadda muka yi alƙawarin da na ce mu faɗi wasu abubuwa sai mu saka likkafa ne. To ɗaya daga cikin malamai na da suke bibiyan shiri na sai yake ce min ya kamata koda a gaggauce ne mu maimaita wankan gawan tare da saka likkafanin duka a faifai ɗaya domin sauki ga ne masu dubawa. To alhamdulillah a daman kamar yadda muke gaya muku mu ɗalibai ne, shi kuma ɗalibi dole kullum mai biyayya ne game da maganar manyansa. Amma ba da haka ba da sai in ce ai sai biki saboda wanda bai zo ba wancan karan ya rasa ko wanda ya makara, domin ɗabi'ar gurin ne akwai makara. Zaka ga za a zo amma sai a hankali kana ƙoƙarin tashi sannan ake ƙoƙarin shigowa. Allah ta'ala ya sa mu dace. A na kasa shirin kaman biyu mu dan ce wani abu na daga hidimar mutuwa dai. Na gaya muku ina ta so mu ta taɓa mutuwan nan don me mu ajiye a ranmu kullun yau ne ko gobe tana nan zuwa wa'azi ce ita. Saboda haka sai mu ce wani abu dan kaɗan na wasu mintoci sai mu dawo mu siffanta aikin da muka yi mu alƙawari za mu siffanta. Abu na farko da zan yi magana a kansa shi ne alamomin mutuwa. Yayin da mara lafiya ya zo gargara kai majinyaci, akwai wani abubuwa da za ka fahimta wanda alamomi ne yana gab da mutuwa. Domin kiyaye hakan yana da tasiri sosai don kai koyi da hadisin Annabi alaihi salatu wassalam da yace laqinu mautakum la ilaha illallah. Idan ka fuskanci wa'innan alamomi sai alakanta masa mai kalmar shahada, ai ta maimaitawa har Allah ya bashi dama yayi furci da kalmar shahada. Idan ya cika da kalmar shahada Annabi yace man kana kalamuhu akira kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannata. Duk wanda ƙarshen maganarsa ta zama ita ce la ilaha illallah ya shiga aljanna. To ashe yana da kyau mu kula da yanayin da yake nuna alamar mutuwa. Maluma suka ce mara lafiya idan ya fara ce maka ka kashe hasken ɗakin da yake zaune a ciki ko kuma ya dinga yawan rufe idonsa bai san ganin haske, to alama ce ta yana gab da mutuwa. Wani mamacin kuma sai ka ga yana yawan kifkifta idanuwansa, baya iya tsaye da ƙwayar idonsa. Wani mamacin kuma sai ka ga yana hawaye, ya sa maka ido ya kalle ka da kyau sai ka ga yana hawaye. In ta kalli ‘ya’yanta sai ta yi hawaye, ba ta ce komai ba. In ta kalli ‘yan uwa sai ta yi hawaye. Wannan ma alama ce ta bawan Allah da yake jinya ba zai tashi ba. In an ga irin waɗannan siffofi sai a fara ankarar da kai inda hoto a ɗakin a cire, inda wani abubuwa da duk ba su dace ba a cire, a daina kiɗa, a cire wasu abubuwa da duk bai dace da mala'ikun rahama ba. Wani mamacin kuma sai ya sa maka ido, sai ka ga ya zuba ido a abu baya iya kaucewa, ya kallo idonsa a buɗe baya ƙiftawa. Wannan ma alama ce ta yana jin gab da mutuwa. Akwai mamacin da shi kuma zai dinga ganin wani abu a jikinsa, sai ya ga kaman kiyashi ko kaman kura ko me, har kaga suna sa hannu suna kada gurin ko su dinga ganin abin a jikin wani nasu, su ta ganin kaman datti. Wannan shi ma alama ce ta kana gab da mutuwa. Akwai sakewar gabobi, jikin laka a ce babu ita ko, domin me rai, yanda mutum bai san rabuwa da ransa, haka ran bai san rabuwa da mai shi. Idan ran ya tashi ya ta gudu a jikinka, ya zo angle din nan ya uya ba nan bane, ya zo nan ya uya ba nan bane, ya gudu bayanki ya uya ba nan bane, daga ƙarshe sai ta raya masa bari ya zo shi ƙarshen ya tsanki babba, yana tunanin ya uya. Sai mala'ikan mutuwa ya fara tatso shi daga wannan gabar ƙarshe da yaje ya buya, sai ta fo gaba ta farko, sai kiji gabar farkon sai ta mutu. Yana tafiya yana jansa, sai zo gaba kan gwiwarki ita ma sai ta mutu. Duk gurin da ran ya bar area sa, to shi ya mutu. Shine sai ku ga mamatanmu ba sa iya daga kafa. Fitar rai kuma kala-kala ne. Wannan yana samun damar a dauki ransa lokaci daya, kwana daya ne, a kwana biyu ne, wani kuma sai ai sati ana daukar ransa. Wani zaka samu yana tafiya ran nashi, sai zo gabar kunkuminsa, ya bar wacce gabar ya hau sama kenan ba, to a wannan lokacin sai ka samu daga nan dinsa zuwa ƙasa ya mutu. Masana shinan gawa a wannan lokacin sai ka ji sun fara cewa ya fara warin gawa. Kuma wani mamacin sai ya kwana uku ko hudu ana jin alamar wannan warin gawar, amma bai mutu ba, tunda ran bai fita ba. Haka nan za a yi ta tafiya da ran har ya zo makoshi, wanda a nan ne aka fi ganewa da fahimta cewa rai yana tafiya. Da ana wancan aikin shi ya san ana yi. Idan ka zo ka gaida mara lafiya ka ce mishi sannu, akwai lokacin da yakan yi haka da hannunsa. Akwai mara lafiya da zai dinga daga hannu yana amsa gaisuwa da shi. Ku fahimta, gaba-gaba wani lokacin mara lafiya baya iya daga hannu, sai ya daga yatsa, yana daga muku yatsa. Ai ran ya bar gabar hannu, yana gabar yatsunsa. Sai ku ga mara lafiya kawai haka yake iya dagawa yatsun kadai kan yatsa. Ran yana ci gaba da tafiya har ya zo ka, lokacin da ya zo makoshin nan, wani mai jarumta an ce masa sannu, sai haka da kayansa. Kan akwai sauran ran a jiki, zai iya motsa shi. Saboda haka wannan mataki na cire ran wanda ya dau lokaci an fi fahimtarsa a zahiri, domin me duka lakar za ta sake in ka daga hannu ka ji yayi zuga. Sannan me akwai yin sanyi a jikinsa, duk gaban hannunsa, kafarsa, ina sai jikin ya sanyi, domin me an cire masa waɗansu sinadarai da suke aiki a kan zuciya da hanta da ƙwaƙwalwa duka da sauransu, an zare su sun daina aiki, su sun riga ran tafiya. Numfashi yana da ɗumi, mamaci sai ka ji numfashinsa ya dawo sanyi. Saboda me? Masu bada ɗumin sun tafi. In kai haka ka taɓa hancinsu sai ka ji numfashin sanyi. Mutum mai shiru sai ka samu yana surutu
lafiya ina ga ce mai
da yana rike abu da damuwa a zuciyarsa sai ka ji ya zama surutatte
yanzu dan an
zai bada sai fada abin da wanda Allah ma ko sirri ne ya rufe sai ka ji yana fada zai rufe idan sai dinga labari har su ma mamatan da sun riga su mutu ya dinga cewa wanta ta zo wani ya zo ya ji labarin ka ya ta bada labarin matattu mai surutu shi kuma sai ya shuru malama suka ce yana regretting surutun da yayi yana da na sanin surutun da yayi lokacin yana rayu domin surutu masifa ce dan yana haifar da ƙarya mafi alkhairin mutum shine mai shuru mai kauda idansa abinda bai shafe shi ba sai ta ka tsantsan da duniya amma maganan ne yana iya janyo maganar da zai yi ba alkhairi ba a gare shi wasu lokacin su baki yayi shuru ayi fari ko ya sake baki haka galau duka alamomi ne akwai shakuwa wani mamacin zai zo yana shakuwa duka alamomi ne mai jinya dama ana so ta zama mai ilimi idan ta ga wannan yanayin to ta tabbatar ana gab da rabuwa da wani abu na farko da ake son ki da shi shine ki dawo da tsoron Allah ki jikinki ki dawo da yarda da Allah jikinki ki wa kanki wa'azi tun kafin ai miki ki gamsu da cewa zaki iya daukan wannan kalubalen da zai zo miki dan ba a san mai jinya lokacin da mamaci ya mutu ki rikice ki haukace kin shiga uku kin lalace waye irin fata kina daga mata hankali kashi na biyu so wannan tashin hankalin ki batta da wanda ta dandana na radadin mutuwa domin mutuwa tana radadi inji annabi yace inna lil maut sakra lalle mutuwa tana da magaji duk da hakan ta faru a magabata mun samu a cikin tarihi lokacin da annabi ya mutu sahabbai sun shiga rudani kowa yana fadan abin da yake fada har sayyidina Umar ya zabura yana zara takobi yana ce duk wanda yace Muhammad ya mutu wallahi sai na file shi saboda me saboda irin wannan damuwa da tsoron ne yazo masa amma da Abubakar yazo sai ya shiga je ya gano shi ya bude shi a rufe shi da bargo sai ya sumbace shi yace iftahayyan wa mayita kana kanshi a raye gagawar ka ma tana kanshi ya rufe shi ya fito yazo yayi muqaddima yace ayyuhan nas man kana ya abudu muhammad fa inna muhammadan qadimata wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun daimun la yamut yace ku jama'a ba wai umar yana ce zai fulla kai ba yace to duk wanda dama ya san a muhammad yake bautawa daga yau ya bar bauta muhammad ya mutu duk wanda kuma ya san a allah yake bautawa to allah rayayye ne baya mutuwa dawwamman sarki sai ya ci gaba da bautar Allah ya kuma yadda da mutuwar Muhammad sayyidina Umar sai ya dan ji hayr las sayyidina Abubakar yace wa ma kana Muhammadin illa rasulun qad kalat min qablihi rusul yace kai jama'a me kuke fahimta ne wai waye Muhammad kan ne ba fa kowa bane sai manzo kuma ire-iren sa manzanni sun mutu dama an saba manzannin za su iya mutuwa kenan shi ma zai mutu yace to wai idan da har wannan aya dama an saukata ne a lokacin yakin Uhud lokacin da sahabbai suka rude suka shiga damuwa suka gudu suka bar gurin da annabi hana su su bar gurin sai aka saukotta cewa to idan ya mutu menene Dama an ce muku ba zai mutu bane, ba an faɗi kowa zai mutu ba. An gaya muku zai mutu, shi manzo ne kamar kowa. Saboda haka ne in ya mutu, ai dama wasu sun rigaye shi, kuma su ma annabawa ne, su ma kuma sahabai mursalai ne, su ma ƴan aikin Allah ne. To shin kuna nufin idan ya mutu sai ku bar musulunci ne? Har Allah yake zargin su cewa da sun bar musuluncin ma shi ba zai cutar da shi da komai ba fa. To wannan fadan da aka yi wa sahabbai shi wannan lokacin Abu Bakar ya zo ya yi a lokacin da annabin ya mutu din da gaskiya. Sayyidina Umar ya ce sai gwiwa sa ta kasa rike shi. Kamar yadda muke jin an yi mutuwa ki ji kafar ki ta haurawa. Ya ce ya yada takobin ya tsuguna akan gwiwarsa, ya zuba akan gwiwarsa. Saboda me? Saboda raɗaɗin mutuwar annabi. To amma tunda mun ji su ma faɗa aka musu a lokacin da hakan ta same su, yana zama wajibi a gare mu, mu ma sai mu sa wa kanmu haƙuri tunda mu ba mu da bai mana wannan faɗa. Mai jinya sai ki sa kanki haƙuri. Lokacin da ta cika, Allah ya bata iko in ta cika da kalmar shahada, sai ki ji kina ma farin ciki. An ce idan uwa tana jinyar ƴarta ko ɗanta da ta fahimci alamomin mutuwa, sai ta lakana masa kalmar shahada. In Allah ya bashi iko ya cika da kalmar shahada, ko bai cika da kalmar shahada ba, yana mutuwa abinda ake so ki fara ambatawa, alhamdulillah. Akwai wani gida dan karere a aljanna. Allah sai ya halicce shi, sai ya ajiye wa uwa mai tawakkali a lokacin da ɗanta ya mutu kusan mutuwar da. Ana nuna tafi kowace raɗaɗi da ta mahaifa ko? To idan kika ji kin yi hamdala a lokacin da kika rasa wani naki mai mahimmanci, madadin ki ce kin shiga uku, kin kaza, sai kika yi hamdala. Allah ta'ala sai ya ce ya baki wancan gidan da yake kololuwar aljanna. To ashe kai ma kana samun rahama sakamakon mutuwar naka. Amma in kai sabanin haka, ka cutar da shi ma kuma ka cutar da kanka. Saboda haka nan sai ki yi haƙuri, kina ganin ya mutu, ki mishi addu'a. Ki fahimci mutuwar, in kuma kina shakkar fahimtarta, ki kira ma'aikata, in a asibiti ne, in a gida ne, ki kira manya. Na ga jikinsa ya canja, menene? Kar ki rikice. Ki yi haƙuri, ki zauna a halin da kika samu kanki. Masu duba, su duba. Akwai alamomi da dama da ake fahimtar mutuwa. Idan ya tabbata ya mutu, alhamdulillah. Kamar yadda aka yi mana umarni. Sai a zo a ɗora da abubuwan da za mu ɗora a gaba kenan ba. To magana ta biyu da zan yi kafin wannan shi ne me? Alamomin cika da imani. Da waɗannan alamomin mutuwa sun samu, mun san za a mutu abinda ake so, mu ɗan baƙar da abubuwa na alkhairi, mu sa karatun Ƙur'ani, mu cire fotuna a gida, mu daina hayaniya da wasannin banza, saboda mai a lokacin mala'iku suna gurin duk abinda kika faɗa na alkhairi zai tabbata, duk abinda kika faɗa na sharri zai tabbata. So wannan kenan. Sai kuma mi alamar cikawa da imani. Allah sun yi maganganu jingin hadisai, jingin akan wannan layi. Amma mi ba yana nufin wanda bai yi su ba kuma bai cika da imani bane, a'a. Kowa yana da wata rahama da ni'imar da Allah zai masa, koda bai samu wata darajar ba sai ya samu wata daraja. Alamomin cikawa da imani. Na farko akwai la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ce halakanta ta ga mamacinka, kai ta maimaita mata. Annabi da mace da kalal janna kawai ya shiga aljanna. To akwai mutuwa daren Juma'a, ita ma alama ce ta ana kyautata maka zato insha Allahu ka dace. Akwai kuma mutuwa ranar Juma'a. Akwai wanda ciwon ciki ya kashe shi, da wanda annoba ta kashe shi, kowace irin annoba ake yayinta a garin ku, in ita ce sanadinka to ta kashe ka, ka dace a mai da gudawa ne, a corona ne, a wanda irin ciwo ne, in dai annoba ce in ta kashe ka, ka dace. Akwai gobara, Annabi ya ce duk wanda wuta ta kone shi a duniya, insha Allah ba za ta dandane shi a lahira ba. Sai fadowar katanga, wanda katanga ta fado masa shi ma ya yi shahada. Akwai nitsewa a ruwa, wanda shi ma ya nitse a ruwa, shi ma ana tunanin ya samu shahada. To da dama hadisai da dama suka yi magana, wa'in suka samu guda uku, akwai gumi a goshi, mamaci ya mutu sai ka ga tsatsafar gumi a goshinsa, ita ma alama ce ta cikawa da imani. To ba alamomin zan yi ta jerawa ba, sai nake so duk wanda ya karanta wani hadisi ya ji cewa wannan alama ce ta cikawa da imani, yayi kokari ya zuba ido a mamaci ya ga bai ga wannan ba, to fa kar ya ce awa na kan ina ai bai cika da imani ba. Haka bane abun, akwai waɗanda suke shan wahalar mutuwa kamar yadda Annabi ya sha wahalar mutuwa. Annabi lokacin da aka zo cire ransa yana magagi sosai, yana cewa inna lil mauti sakra, kai mutuwa tana da magagi. Yana ɗiban ruwa yana watsawa a jikinsa, sabai suka ce zazzabi ne ya kashe Annabi, ruwan har akan iya ɗiba abin ɗiba mai girma a sheƙa masa a jikinsa, sai a ga jikin yana tada hayaƙi, tiriri yana fita a jikinsa. Wani sahabi ya ce ya Rasulullah, dama haka kake zazzabi ko wannan ne daban? Ya ce baka san dama mu ana bamu cuta biyin ta sauran jama'a ba, ai an ninka min ita ne don a ninka min ladanta. So duka annabawa sun sha wahala lokacin mutuwa, amma ana nufin sun sha wahala ne don Allah ya ɗaukaka darajarsu akan kowa, su kominsu ba irin na kowa ba ne. To har yanzu akwai masu shan wahala a mutuwa, kuma ba ana nufin ba su dace ba ne. In Allah yana nufin ki da alkhairi, kina da wasu ƙananan zunubi, Allah sai ya wahalar da ke a lokacin mutuwarki, sai ku ga mace ta sha wahala a aihuwa, ta sha wahala, ta sha wahala, a tilallan sai ta zo ta mutu, in ma ta haifi ɗan ko ba ta haifi ɗan ba, ke da kanki sai ki dinga tunawa wahalar da ta sha. To alama ce ta me? Allah yana so ya yi kafarar ayyukanta, laifukanta, ya kankare mata me zunubanta, don kar ta tafi lahira da zunubi bare ta sha wahala. To idan ka san daman za a raba ka da zunubi ne, ai azabar duniya duk yadda take ta duniya ce.
Tabbas.
Duk yadda take ta duniya ce. Azaba ta lahira ita ce me? Abar tsoro. Idan Annabi ya nisa ya nisa, shi da kansa fa mai garantin, amma me sai ke wa kansa addu'a saboda zafin da yake ji, har yana tunanin bari ya yi wa kansa addu'a, ya ce Allahumma fi rafiqi a'la, ya Allah wannan da wahalar da na sha, ya Allah ka ɗauki darajata, ka ɗaukaka darajata, na zama ina maɗaukakiyar daraja. Saboda me? Daga nan sai ka gane duk wanda aka azabtar da shi ɗin ana nufin a ɗaukaki darajarsa maɗaukakiyar daraja. Saboda haka ba wata alama ce da ke za ki damu da haka ba. Ina tuna kamar shekara ko zai 15 ko 20 ban sani ba, wani malami ya karanta mana irin wannan darasin, sai ya ce alamar ganin gumi a goshi alamar cika da imani ne. Shikenan sai wata baba ta sai ta rasu, kawai ni Allah Allah yake in ga gawarta da gumi a goshinta. Kawai daidai muna da manya lokacin irin kai din baka ma isa ka zo kan gawar ba, kana jin irin dai kwarjininsu ba zai barka ka ce za ka zo ko za ka ga, amma ni a raina so nake na ganta ko tana da gumi a goshin, ɗan sabon ɗalibi zafin kai duk abin da kaji sai kaji kai kai ai kai kashi na kai kaza kaza saboda haka daliban ilimi a dinga dan bin irin wayannan darussukan a hankali akwai abin da dama da muka yi ta aikata wani lokaci sai ka dinga dariyar kanka so duk wayannan alamomi ne da cika da imani muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu dama ya ba mu iko ya Allah ya sa mu cika da imani ya Allah ya sa mu cika da imani kuma shi cikawa da imanin nan dama fa irin salon yanda kake tafiya ne idan aikin ki mai kyau ne Allah zai tabbatar da ke ki cika da imanin zai kuma baki dama ki tabbata akan harshen ki nagari ki amsa tambayar kabari dan ba hadda cewa ake ba idan baki nitsu dama kin san kina ibada yanda ki ya dace kina yin duk alkhairan da Allah ya dora miki ba to fa ba lalle ne kuma in kin tashi mutuwa kice shikenan ai dan kina da wance tana miki addu'a wani yana yi zaki dori kan da dai ba tun farko dama ya zama kina tare da Allah subhanahu wataala mumini kullun ana so yana karatun qur'ani yana nafilfili yana duka aikin da ka san aiki ne irin aikin yan aljanna a wancan zaman ina jin kamar na fada ai wani malami ma yana ce wallahi kowa ya san gidan da zai je in ka san kana aiki tsakaninka da Allah ka kiyaye dokokin Allah baka aikata wani aiki na laifi kuma kana kokarin aikata aikin alkhairi to koda bai cika ba Allah zai cika maka amma ke kanki kin shina ke mutunanniya ce kullun baki da aiki sai saban ubangiji kina dauke ne gurin yan shaye shaye ke ne gurin yan kada kada ke ne gurin diddai abubuwan da Allah baya so kina kansu baki damu da ki nemi ilimi baki damu da ki biyayya a mijinki baki damu ba duk abin da zai faru mai faru kina gun boka kina gun gashi nan dai abubuwa kala kala to ke kanki ma zaki dinga jin anya kwadin na mutu ba wuta zai shiga ba wallahi wannan abun ba ƙarya bane wancan satin ina kokarin shirin wata tafiya da muka yi ake ban labarin wata wacce take ce ita ta san in ta mutu wallahi wuta za ta tafi dan Allah a taimake ta a mata nasiha nace ta ce in ta mutu wuta za ta tafi in ce to nasihar za ta mata amfani ne saboda tunanin damuwa saboda tunanin talauci saboda tunanin kaza da kaza ƴan uwa mata har kai da kanka kana aikin da kake yankewa kanka kauna dan Allah mu ji tsoron Allah mu saka tsoron Allah a cikin aikin mu Allah ta'ala kuma ya cika mana da rahamarsa Allah ta'ala ya sa mu dace ina